أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. زامو فارا كراتمنا أمدة الأحكام حديثي نا 94 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عبادة بن الصامت ينا ديه daga cikin annuqaba guda 70 ko 75 wadanda suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama bai'a dan ya koma Madina su taimake shi. Karo na farko, kamar yadda kuka karanta a cikin sira, su 12 ne kamar nuqaba na banu Isra'il. Wal qad akhadha Allah mithaqa bani Isra'ila وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. وَدَنَّنْ سُغُومَ سُكَجِي سُكَ دِنْغَ يَعْدَ مُسُلُنْشِ أَمَدِينَ. كَرُوْنَا بِيُو سُكَ زَوَجَنْ سُو سَبَئِنْ دَوْئِنْ كَيْ تُشِي عُبَادَ بِنْ سَابِنْ يَنَا دَيْدَ جَجِكِنْ سَبَئِنْ دَنْ وَسُمَا نَعْشِيوَا نَعْشِكِنْ غُومَ شَابِيُو نَفَرْكُمْ. Yana daga kabilan Khazar cikin kabilu guda biyu wadanda suke kabilun Larabawan Madina. Ana mishi kunya da Abul Walid, ya halarci Badar da dukkan yaƙe-yaƙe na manzo sallallahu alaihi wasallama. Ya rasu hijira na da shekara 34 zamanin Sayyidina Muawiya رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأن النسيني معنى باب صلى يكوري جنس صلى دقى. وأن لا جنسية نفكها وسك فهمتشيوا ko sallah tanafila ne idan kai babu fatiha baka da sallah, saboda jinsin sallan aka kore. La salata kaman a larabci ne kace la rajula fiddari, la rajula fiddari la kaman wannan ne. La bai'a fihi wala khullata wala shafa'ata qira'ata su Abu Amr bin al-Basri. Maimakon la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'atun, bambanci dan kace la bai'un akwai wani nau'in cinikayya da za a iya samu. Khulla akwai nau'in khulla, akwai shafa'a akwai nau'in sa. Amma kace la bai'a fihi wala khullata wala shafa'ata, babu jinsin abinda ake ce ma bai'a ko shafa'a ko khulla. Kaman fala rafasa wala fusuka, aga wannan qira'a ta jumhur ba. To Abu Amr bin al-Basri ya karanta wala abunna al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin al-hajja fala rafasun wala fusukun. Tukunnan wala jidala fil hajji. A na ƙarshen la jinsiyya, sannan a biyin farkon la nafiyu, mujarrad nafiyu. To kaman wannan ne. A nan da aka ce la salata, to ya kore jinsin sallar farilla da nafila din gaba ɗaya. Liman lam yaqra bi fatihatul kitabi, fatihatul kitabi ɗaya ne daga cikin sunaye 25 na suratul fatiha. Suratul Fatiha tana da sunaye 25, ɗaya daga ciki shine Fatihatul Kitabi. Duk wanda bai karanta ta ba, sallah ko ta nafila ko ta farilla, ba shi da sallah. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح وفي صلاة الصبح ويقصر في الثانية hadisi na farko na bayani akan karatu da ya wajabta a cikin sallah. Wannan kuma hadisin yana magana akan karatu wanda yake wajibi da kuma wanda yake sunna. Abu Qatada da dazun nan baya bayan nan mun karanta tarjumar sa radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati az-zuhri bi fatihati al-kitabi wa suratayn. Wannan hadisi ne fili. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa ar-rak'o'i biyu na farko. Ulayayn din tasniya ce ta ula ta hanyar mayar da alif din tasniya zuwa alif din mayar da alif din ula din fuula kenan na ta'anisi zuwa ga ya ulayaini kamar yanda bisa ka'ida ce wannan ta nahwu. Rakoi guda biyu na farko yana karanta na sallan azhar yana karanta fatiha da kuma surori guda biyu. Abinda yake nufi da surori guda biyu, kowace raka'a sura daya, ba wai a kowace raka'a yake karanta surori biyu ba. Ma'ana yadda yayi tasniya a baya fi raka'atainil ulayaini, to shine nan wa surataini. Ma'ana kowace raka'a da sura, rakoi biyu surori guda biyu. Yutawilu fil ula sura ta farkon ko raka'a ta farkon yana karanta sura wacce take da tsawo, wa yuqassiru fi thaniya raka'a ta biyun kuma yana takaita sura, zai karanta sura takaitacciya kasa da surar da ya karance ta a raka'a ta farko. Yusmi'una al-ayata ahyanan, wani lokaci da ke yana magana akan sallan azhar ne. Sallan azhar din ana boye karatun fatiha da sura gaba daya a rak'o'i guda hudu duka. Amma yace lokacin da yake karanta rak'o'i guda biyu na farkon wadanda ake karanta sura a ciki, wani lokaci yakan iya jiyar da su aya. Misali a cikin suran, wani lokaci zai jiye da su aya guda ɗaya cikin surar da yake karantawa. Zai zo mu yi bayani hikimar wannan shine a san wacce sura ya karanta, saboda shi musharri'i ne, yana ba da shari'a ne. Yanzu misali ya karanta wadduhe can ƙarshe, misali zai karanta wa wajadaka a'ilan fa'agni, ya dan fito da muryan kasanda suratul duha ya karanta. To shin irin wannan wanda manzo sallama yayi saboda tashiri, ya halatta kowanne limami yayi, au kuma shi kadai ne ya halatta yayi, kasancewa shi musharri'i ne, sauran limamai ba musharri'ai bane. Wannan mas'ala ce usuliyya khilafiyya, yana cikin sunnoni da yawa da muke magana akan su, wanda ba zai yi kai tsaye a mayar da su sunnoni da hujjar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su ba, kamar yadda mun sha bayani akan wannan. Zamu zo mu yi karin bayani bayan mun fassara hadisin. Ahyana din yana nuna ba ko yaushe bane, wani lokaci yakan iya jiyar da su aya ɗaya cikin surar da yake karanta ta a surrance. وكان يقرا في العصر بفاتحه الكتاب وسورتين هكذا يا كسنجي اصلى العصر ينا قرنت فاتحه da kuma surori guda biyu kamar yadda muka bayyana a baya kowace raka sura yutawilu fil ula wa yuqassiru fis saniya na sallar al'asr din wannan ma yana tsawaita tsayuwar raka ta farko ta hanyar tsawaita karanta sura sannan yana takaita tsayuwar raka ta biyu ta hanyar takaita karatu kasada karatun rak'ata farko wa fi rak'atayn al-ukhrayn bi umm al-kitab anan larabci ne irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba gyara a ciki sai ya hada sallar azhar din da al-asr din gaba daya sai ya ce wa fi rak'atayn al-ukhrayn arako'i guda biyu na karshe yana nufin na sallan azhar din da al'asr duka bi ummil kitabi fatiha kawai yake karantawa inda kai zakai wannan larabcin lokacin da kake magana akan azhar din ma zaka fadi wannan jumlar wa fi rak'atayn al-ukhrayn bi ummil kitabi amma shi dake hukuncin daya ne da yayi magana akan sallan azhar bai ma maganan rak'o'i guda biyu na karshe ba da yazo yayi bayani akan sallar al'asr sai yazo yayi ma bayani akan rakoyi guda biyu na karshe cewa fatiha kawai ake karantawa yana nufin rakoyi guda biyu na karshe na azhar din da na al'asr din kowanne fatiha kawai ake karantawa wannan irin larabcin ba za ka same shi ba sai a cikin qur'ani ko kuma a cikin harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa yanzu qur'ani in kana karantawa akwai abubuwa da yawa akwai su kuma babu su akwai su babu su ba kowanne abu bane qur'ani zai magana akan sa irin wannan suna kiran shi ijazu hasf abu ne akwai shi amma babu fa'ida a maimaice shi saboda haka za a cire daya kai a bar daya ganin cewa in aka wanda aka cire din zaka san shi a wanda aka fada shikenan kawai irin su sarabila taqikum alharra asalin sa sarabila taqikum alharra wal barda saboda kowa ya riga ya san da cewa riga ba yana maganin zafi bane kadai yafi yin maganin sanyi mafi da maganin zafi to sai aka fadi zafin kawai taqikum alharra haka na ukuluha da'imun wa zilluha shi ma da'imun ne suna na irin wannan wanda ka karanta ilmul ma'ani zaka san asrarin hasfu da kuma ijaz a cikin qur'ani mai girma to saboda haka sai yace wa kana yutawilu fi rak'ati al-ula fi salati subhi wa yukassiru fi thaniya yace ya kasance yana tsawaita rak'a ta farko ta sallar asba sannan yana takaita ta biyu ku duba anan kuma bai yi magana akan su karanta surori a ciki ba yayi magana akan tsawaitawa saboda menene ya riga yayi ma bayani a sallan azhar da sallan al'asr ana karanta surori a rak'o'i guda biyu sannan kai ka san da cewa sallan asba gaba ɗayan asba din rak'o'i guda biyu ne tana zaka gane to sallan asba din kuma nan ma ana karanta sura bayan fatiha sannan kuma kai ka riga ya ka san da cewa tsawaita raka'a wato na biyu asalin tsawaita karatun da ake yi a ciki ne ayani ta waɗannan fuskoki guda biyu yayi maganan karatun sura a bayanin sallar azhar da al'asr sannan tsawaita raka'a na biyu asalin tsawaita karatu a ciki ta waɗannan fuskoki guda biyu ba buƙatar yanzu yayi ma maganan karatun sura a cikin sallar asba baya buƙatar wannan saboda ta waɗannan hanyoyi guda biyu kai da kanka zaka gane sannan wani abu daban kuma da za ku lura anan salloli waɗanda ake bayyana karatu din ake bayyana karatu ake karanta Fatiha da sura gaba daya bayan sallan asuba akwai magruba akwai isha bayi magana akan su ba bayi magana akan su ba gaba daya to saboda haka wannan shi suke kiran shi ijazu hasf kenan yawanci maganganun harshen manzo Allah baka iya fahimtar sa sai da sani cikakke na ilmul maani yaushe ne ake zikir yaushe ake hasfu yaushe ake ijaz yaushe ake itnabi yaushe ake musawa a gani yaushe kuma ake takdim da ta'khir a gani yaushe ake kawo jumla ismiya yaushe ake kawo jumla fi'iliya ba irin larabcin mu ba to tanan zaka gane menene manzo sallama yake nufi abinda bai fada ba ma zaka gane cewa ya fade shi saboda ya takaita ne kenan wannan hadisi a takaice yana mana bayanin salon karatu a cikin salloli lokuta guda biyar cewa rakawoyi guda biyu kowanne ana karanta Fatiha da sura sannan kuma hadisin yana karantar da mu cewa rakawoyi guda biyu na sallan azhar da al'asr ana oye karatun su Fatiha da sura gaba daya ta ina muka fahimci wannan ya ce wa yusmi'una al-ayata ahyanan wannan yana nuna asalin karatun sa a sallar azhar da al-asr din boyewa ne sai dai wani lokaci yana dan jiyar da mu aya 1 2 saboda mu san wace sura ya karanta sannan kuma kawo kana a cikin ibarar sa yana nuna ma cewa wannan al'adar sa ce haka yake ko yaushe malaman usul fiqh suka ce duk lokacin da kaga hadisi yazo da kana da mudari a gaban sa misali kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadhkuru ko kaman wannan hadisi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u an kawo kana can gaba aka kawo filin mudari wannan yana nuna ma al'adar sa ne wannan koyaushe yana wannan sannan kuma kaman yanda da su muka yi magana akan sa jiyar da aya 1 2 da yake yi don a san wacce sura ce ya karanta shin wannan limami kaman kai ko ni a limanci zai yi ne ko kuma kawai he da yin surranta gaba daya ko kuma surranta gaba daya to anan wasu malamai mazhaba kaman su al-Imam Shafi'i da su al-Imam Ahmad bin Hanbal suna ganin cewa yadda manzo yake karantarwa dan a san wacce sura ya karanta to kai malimi dan karantar da mamu to ka dinga jiyar da aya 1 2 mana jiyarwan ba kullawa ba yadda dai wasu kalmomi za su fito haka sama a harshen ka na sururin da kake karantawa dan su san wacce sura ka karanta yanzu misali wa wajadaka ailan fa aghni misali ce wa wajadaka ailan fa aghni to mutun zai gane wannan ailan din duk cikin qur'ani a suratul duha kawai yazo zai ce to ai limami mu suratul duha ya karanta a sallar azhar a gane to kamar wannan suka ce bambancin sauran limamai da manzo Allah shi manzo Allah musharri'i ne yayi tashri'i ne ya nuna maka ga surar da zaka karanta a sallah kaza kai kuma limami kai ta'alimi ka karantar da mamu saboda kai ba musharri'i bane baka da izini halalta abu haramta abu kawo sabon shari'a amma abin da ka karanta a hadisai kai kuma ka zama muallim mai karantar da mamu su san wacce sura za su karanta a raka'a kaza da raka'a kaza ko a sallah kaza da sallan kaza wannan shine bambanci wasu kuma suka ce a'a kawai kai sunnarka sunnar ka kawai shine ka boye sallan azhar abinna azhar da al'asr ka boye karatun su a rak'o'i guda biyu sannan kuma magruba da isha da asuba ka bayyana a rak'o'i guda biyu sauran kuma sai ka boye wannan shine sunnarka suka ce dalili anan shi mamun da kai zaka yi hakan saboda ka koya mishi din shi ma yace ya nemi ilimin hakan ai wajibi ne akan sa shi ma kansa yace ya nemi wannan ilimin ya karanta ya san hukuncin wajibi ne akan sa a kan wannan ne mazhabur malikiya suke amma tare da sanin cewa banda hanabila su dukkan mazahib ba su wajabta karatun sura a salla au ko kuma basu wajabta boye karatu inda ake boyewa ko surranta karatu inda ake surrantawa ba tare da sanin kuma zahirin ibarat na malaman mazhabar hanabila su agun su in sun ce wajib din in sun ce wajib su da hanafiya to abinda mu a mazhabar mu muke cewa sunnatul muakkada to wannan abin su kuma suke cewa alwajib to kaga kenan idan ka dauke shi a haka kenan ijma'an ko ittifaqan bayyana karatu surrantawa ko karanta sura ba wajibi bane wadanda suka wajabta sun kafa hujja da hadisin da jiya muka karanta sun makara ma tayassara ma akamin alqur'ani bai fadi fatiha ba sun makara ma tayassara ma akamin alqur'ani karatun qur'ani ya fada suka ce wannan yana nuna karanta sura a bayan fatiha shi ma wajibi ne ko da aya ɗaya ne bayan fatiha din to waɗannan su ne shahararrun matsaloli da zamu iya magana akan su cikin wannan hadisi mai girma an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur Jubair ibn Mut'im shine bin Adi bin Nawfal bin Abd Munaf al-Qurashi suna haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nasaba a kakan manzo Allah Abd Munaf sahabi ne sananne shahararre ya rasu a hijira na da shekara 58 wasu na cewa 59 wato su sana cikin annasab qararru wajen ilimin nasaba idan ka gaya masa kakanka na farko ka ce ai kai jikan wani ne to zai gaya ma ragowan kakanninka annasab su ne wadanda suna sanin nasabar mutane saboda ada idan bako ya zo gari farko inda zai tafi fada zai tafi mai anguwan da ya sauke bako bai je fada ba ko malamin da ya sauke bako bai je fada ba duk abin da ya biyo baya kan wannan bakon kama shi ake sannan a fada an wakilta wasu annasabun din kuma ba ilimin nasaba kadai bane akwai baiwa a tattare da su shigen wadanda ake ce musu kafa su ce ka nuna musu yatsinka kawai in ka nuna musu ya suka duba za ce wannan zuriyar su wane ne yatsun ko zanen tafin hannu ko yatsin ko kuma yatsun kafa suna ce musu alqafa suna ganewa zuriyar su wane nasaban su wane ne sannan an a cikin nasaban mu akwai kananan matsaloli za su fada she sai su ce da sarki a korehi a garin kar a bar shi ya zauna a garin auko kuma a ce ai sharifi ne jika manzo Allah ne a bar shi garin yayi albarka duk suna da shi da fada ana ce musu annasab ko kuma alqafa galibi kowanne nasab din galibi zaka same shi shi qa'if ne, ilimi ne wanda suna da alaka da juna. To shine shi Jubair bin Mut'im yana daya daga cikin wadanda suka kore a wannan fage din. Kamar yadda misali akwai kararru misali a bangaren geography, sanin garuruwa na duniya, garuruwa na da wadanda Allah ya tashe su a aiki, min haqa'imun wa hasitin, da wadanda suke akwai kararrun geography haka. Da an yi wani gari shekara 100 kaza da ya wuce a go kaza, yanzu garin ya tashi ga dalilin da garin ya tashi. Kamar wannan suma akwai al-qa'if al-qafa, sannan kuma akwai an-nasab. To shi wannan Jubair bin Mut'im yana ɗaya daga cikin su. Yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul tur a sallam magruba. Suratul tur wa turi wa kitabi mastur a sallan magaruba. To kaga ai tana da tsawo, ai ba irin sallan mu da yanzu muke maka inna anzalnahu a raka'a ta farko, qul wallahu a raka'a ta biyu. Suratul tur yake karantawa, yace a cikin sallan magaruba, bai fayyace a raka'a ta farko yaji au ko kuma a raka'a ta biyu ba. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الأخيرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. البراء بن عازب رجايا من bayyana tarjaman sa daga baya al-Ansari al-Ausi, wanda mun yi bayani daga baya a kansa. Yana cikin wadanda aka ga sun yi kankanta a yakin Badar, aka mai da su gida ba su je ba, a yakin Uhud kuma sai aka kai su yaki. Yace annabi sallallahu alaihi wasallama kana fi safarin, annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance cikin bulaguro, fa sallal isha al-akhira, sai ya sallaci isha ta karshe. Idan aka ce al-isha al-akhira, yana daukan ma'ana guda biyu. Ana nufin sallal isha din, an ce al-akhira ko al-akhira ne saboda duba magaruba. Akwai wasu sifofi da ake bawa wasu abubuwa sanannu idan suna da ishtiraki da wani abu daban. Misali sallan magaruba da isha kasancewa lokacin su na daruri sun hadu, kowanne ana mishi italakin isha. Kenan al-maghribin al-isha kuma al-isha al-akhira, yana daukan wannan. Sannan al-isha al-akhira yana nuna lokacin muktari na karshe na sallan isha, saboda idan shafaki ya bace isha ta shigo, amma asalin lokacin ta din shine zai kai kaman karfe 10. Misali idan karfe 6 ne ake sallan magruba, to in aka samu awa 4 bayan sallan magruba, wato kaman karfe 10 kenan, to shine asalin lokacin sallan isha. Dake mutane suna shagalta shine aka halalta yin sa daga zaran shafaki ya bace. Shi yasa akwai lokacin da manzo ya ki fita a lokacin da suka saba ana sallan isha, sai kaman sulusi na farko, farkon sulusi na farko kawai sai ya fita, mutane makil suna jira me ya faru yau, sai ya ce inna hala waqtuha laula an ashqa ala ummati. Wannan lokacin da yau kuwa ga na fita, to wannan ne lokacin isha na gaskiya, ba dan ba na so in kuntatawa al'ummata ba. To saboda haka idan aka ce al-isha al-akhira ko al-isha al-akhira, ana nufin wannan, ko sallar isha ko ma wanne ne, ko kuma wannan lokacin ake nufi. Shine faqara fi ihda raka'atayn, a cikin ɗayan rako'i guda biyun sai ya karanta bitini wa zaitun, ko bitini wa zaitun, saboda
kowace sura sahabbai suna bata suna da ayar ta ta farko. Za ce suratu Alif Lam Mim, za ce ma suratu Was-Saffati, ma'ana aya ta farko suratu Wattini, suratu sabbihi isma rabbikal a'la, aya ta farkon suke bawa sunan sura. Sannan kuma suna ambatan surori da wasu ababe wadanda suka shahara a cikin wannan sura din. To saboda haka zaka ga su suratul Baqara, su suratul Namli, wasu abubuwa wadanda suka shahara a ciki. Yace yana karanta Wattini wa Zaitun, fama samitu ahadan, ban taba jin wani ba, ahsana sautan, wanda yafi manzo sallama kan dadin murya, au qira'atan minu, ko kuma yafi shi iya karatu. Ba zai taba gani ba, ba zai kuma taba ji ba. Manzo sallama a komai yafi kowa, duk abin da ake abu na fifiko, to manzo sallama yafi kowa a wannan abin. Wannan zai nuna maka manzo sallama yadda muka yi bayani a baya yana mura'atin mutane a sallah wajen tsawaitawa da kuma takaitawa. Ku duba a can hadisin da ya gabata, a sallar maghruba ya karanta Waturi wa Kitabin Mastur, sura ce mai dan tsawo. Sannan kuma anan kuma a Isha ya karanta Wattini wa Zaituni. Ta gani, kaga wannan zai nuna maka bayanin da muka yi na baya, shi yana mura'atin suwaye mamu a bayansa ne. In ya ga mutane ne masu zurruka, yara kanana, ko akwai mata can baya, ko ya ga akwai dattijawa, sai ya takaita. In kuma ya ga matasa ne masu karfi, to sai ya tsawaita. To saboda haka ne zaka ga a can sallar da ta magaruba mai karamin lokaci aka karanta sura mai tsawo. Nan kuma sallar Isha sai aka zo aka karanta sura gajeriya. An Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'atha rajulan ala sariya fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayaktimu bi qul huwallahu ahad, falamma raja'u dhakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalika, fas'aluhu fa qala li annaha sifatur rahmani azza wa jalla fa ana uhibbu an aqra'aha. قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان الله تعالى يحبه. عائشة رضي الله تعالى عنها تشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه, من زال صلى الله عليه وسلم يا ايكا وني متو يا زمو جاغورا نا وني باتاليا. اذا aka ce sariya bataliyan mayaka wadanda manzo sallallahu alaihi wasallama baya ciki, yayin shirya dakaru ya dau wani daga cikin su ya bashi tuta ya ce kai ne amirul jaishi, kai ne shugaba, yayi wa kuma sauran wasici cewa ku mishi biyayya, in ba ku mishi biyayya ba za ku yi nasara ba. To shine sariya, jam'insa shine saraya, shine saraya, kaman qadiyya qadaya, sariya saraya, a wannan nazair anan yake. Fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayaktimu bi qul huwallahu ahad, ya kasance yana karantawa sahabbansa, ma'ana wadanda suke bayan shi, yake jagoran su fi salatihim cikin sallan su, fayaktimu kowace salla sai ya cike ya karasa sallar bi qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad. Anan abinda muka bayyana na dazu kana yaqra'u dinnan, kana da kuma yaqra'u fil mudari, ne yana nuna ma ko yaushe ne yake haka. Haka nan da yace fayaktimu din yana nuna ma kowace sura, kowace raka'a, in dai za a karanta sura a cikin wannan raka'a din, to kawai qul huwallahu yake karantawa. da me ka fahimci wannan abin da yasa ka fahimta ta hanyar kana da yaqra'u kana yaqra'u sannan ka fahimci wannan da cewa fayaktimu fayaktimu bi qul huwallahu ahad kowace raka'a a kowace sallah kawai sai bayan fatiha sai ya karanta qul huwallahu ahad sai suka mishi inkari amma kasancewa manzo yana wasici ga bataliya su yi biyayya ga jagoran su to shine suka yi shiru ba su yi magana ba akwai riwayoyin da suke nuna cewa sun dan ja da shi tun kafin su zo yake dainawa shi yasa da suka zo suka yi complaint din su a gun manzo sallallahu alaihi wasallama falamma raja'u da suka dawo zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ambatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hakan da yake yi abin da yasa zaka gane bayan lafuzzuka guda biyu kana yaqra'u fa yaktimu dinnan zaka gane cewa kowace raka'a ne yake karanta qul huwallahu karansa da suka kawo saboda mutane suna kawo karan mutun ne idan ya aikata wani abu sabanin abin da sauran mutane suke aikatawa da misali wata raka'a zai karanta qul huwallahu wata raka'a ya karanta wata sura ko a sallan azhar ko sallan magruba ya karanta qul huwallahu a magar a isha ya karanta wata sura da ba za su kawo karan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda yayi abu ne normal wanda kowanne limami haka yake yi to shine faqala sai yace saluhu ku tambaye shi filul amri ne daga sa'ala yasalu maimakon isaluhu shine ake cire hamza guda biyu sai a cire hamzatul wasli na filul amri din sannan sai a cire hamza wa wanda shine ainul kalima shikenan maimakon isaluhu a takeice sai a ce saluhu kamar yanda yazo a cikin qur'ani salbani isra'ila salbani isra'ila kam atainahum min ayati wanda ibn kathir a cikin da riwayoyin sa guda biyu riwaya ta ahmad al-bazzi da kuma riwaya ta kumbul duk lokacin da filul amri yazo irin wannan yana karanta shi da nakali irin wannan shine harraku bin nakli da imam shatibi ya fada salbani isra'ila wannan jamhur duka saka suke karantawa amma wasalhum anil qaryati shi yana karantawa wasalhum anil qaryati saboda qiyasi ne arabiya ce an ce mushafin da aka aika makka hamzatul wasli na farko din babu shi yasa zaku ga ai a ilimin rasm akwai wasalullaha min fadlihi ba akwai wasalu wanda aka rubuta hamzatul wasli a gaban ai muna tare da marubuta qur'ani anan akwai wasalu kuma wanda ba a rubuta hamzatul wasli a gaban ba me wannan yana nuna yana ayyada mushafin makka ne hatta a sauran masahif din akwai wasu wuraren da aka cire hamzatul wasli a cikin filul amrina wasalu to kaman wannan ne anan saluhu asalin sa isaluhu ana yin irin wannan wa fi'ili akhaza ya akhuzu maimakon a ce ukhuz sai a ce khus kawai akala ya akulu maimakon a ce ukul sai a ce kul kamar yanda ibn mali cikin lamiyatul af'al yayi nasima akan su to shine saluhu ku tambaye shi li ayyi shay'in yasna'u zalika ku duba hikima irin na manzo sallallahu alaihi wasallam ku tambaye shi dan me yake yin haka kaga wannan zai nuna maka me hatta abubuwan da suka kasance shari'a ne to suna alaka da niyya dan me kake yin abu saboda inde ba shari'ar ka canja ta gaba daya kaga shi dai ya karanta sura ba bayan fatiha kaga ba maganan canja shari'a illa iyaka sabon abu din shine kowace raka'a bayan fatiha qul huwallahu kowace sallah bayan fatiha qul huwallahu kowace sallah qul huwallahu shine sabon abu shine fasalu a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce wane manzo Allah ya ce mu tambaye ka mun kawo karanka amma ya ce mu tambaye ka dan me kake wannan raba musu kenan da kuma adalci da insafi faqala sai ya ce li annaha sifatur rahmani azza wa jalla kul huwallahu din sukutun din suran kul huwallahu bai magana kan komai ba banda sifofin Allah ar-rahman sabanin wasu surori zai magana kan tauhidin sifofin Allah ai magana akan wasu abubuwa amma kul huwallahu furku har karshe sifofin Allah ar-rahman ne sannan yace fa ana uhibbu an aqraha wannan fadin yana nuna ma sababin da yasa yake son ya karanta kul huwallahu a kowace sura kasancewar kul huwallahu a sifa ce ta ar-rahman saboda wannan ne ni kuma nake so kowace sura an karanta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace akhbiruhu ku bashi ku sanar da shi anna Allah ta'ala yuhibbuhu Allah yadda yake son kul huwallahu to ku sanar da shi shi ma Allah yana son sa me ne ake cewa wai sacewa ko me abinda yaran suke cewa kai ne ka kawo yaro ne ya kawo karan wansa eh dan a hukunta shi aki hukunta shi sai shi an sacewa ne ba eh suna ganin ya kawo sabon abu ne wani addini ne sabo ya cancanci a hukunta shi karshe ma abun ya zama to masa alheri da gara basa da fadala to ta nan ne za mu gane matsaloli da yawa da za su shigo musamman matsaloli da suka shafi tasawuf kun ga akan me aka yi wannan ikhtilafin akan kul huwallahu karanta sura bayan fati akan wannan ne sannan kuma maimaitata to idan ka duba a kauli mashhuri da in ka gina wannan a kaulin mashhuri cewa karanta sura bayan fatihan nan a ba wajiba bace duk kuma abin da ba wajibi bane in abin dangin ibada ne ko so nawa mutun yake yi ba ruwan ka bar shi yayi rashin sanin wannan shine ake mayar da ababin alkhairi da yawa bidiyoyi ababin alkhairi da yawa sai a mayar da su bidiyoyi misali a yau inda zan kirkirawa kaina wani nau'in ibada wanda wannan ibada akwai ta a cikin shari'a misali in dauki cewa kullum ina karanta izu 30-30 kwana biyu sauka to mutanen zamani za su ce meye hujjarka so suke ka kawo musu wani hadisi da manzo yace iqra'u nisfal qur'ani kullu yawmin ko iqra'u 15 juz'an kullu yawmin shine izu 30 kenan ko iqra'u 30 hizban kullu yawmin wannan kuma nassi ake ce mishi sai an samu hadisi irin wannan tukunan za ci izu 30 da kake karantawa ba bidi'a bace ga hadisin da yace ka karanta izu 30 wannan jahilci ne karara kai kuma da Allah da yace abin innal ladhina yatluna kitaballahi dinnan ya wadatar ma da ka karanta ko izu 30 ne ko 5 ne ko 6 ne ko 10 ne tunda karatun qur'ani kai cewa izu nawa zaka karanta wani abu ne wanda zai koma iya karfinka da iya lokacinka da waye ba shi da alaka ba masalar bid'a ko sunna bace wannan to wannan hadisi zai nuna maka haka saboda haka duk wani abin da ka san ibada ce kuma nafila ce abin da yasa muka ce nafila ce ko abin da ba farilla bane a farilla baka da ikon ka iyakance baka da iko ko duk abin da yake farilla ne manzo Allah kai tsaye shi zai baka adadi ya baka lokaci ya tsara maka amma duk abin da aka ce maka wannan abin nafila ce to lokacin da adadin duk zai koma kanka ne kai ka san kul huwallahu nawa zaka iya yi kai ka san imkaniyar ka karfin ka to wannan hadisi wato asul ne min usuli tasawuf abubuwa da suka shafi auradai, abubuwan da suka shafi sigogi daban-daban na salatai, a gana da lakani dewa wadanda a yau ka fada za ce bid'a ce, wannan hadisin shine asalin sa. Saboda duk abin da ka aikata kace ka aikata saboda son wannan abin. Yanzu misali muqaddara, kullum kana karanta hazga, kana yin hasbunallahu 10,000. Wani yazo yace maka wani hadisi ne yace kai hasbunallahu 10,000 kullum, sai kace saboda ni ina son hasbunallahu ne. Wannan hadisi bai zamanto maka hujja ba, saboda ni kawai a wurdi ba abin da ya min hankali na ya dauka irin hasbunallahu, kawai son hasbunallahu ne yasa nake 10,000. Wannan hadisi bai zamanto maka hujja ba, ya zama to kamar wannan ne. Eh, za mu tsaya anan saboda lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.